بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله مدوكي بيساكي هذا مو أولا يمتي لتنم أكو جمادى الآخرة shekara ta 1439 ne hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 19 ga watan biyu a shekara ta 2018 alisafin miladiya, da idinin Allah subhanahu wataala. Yau za mu dawo kan karatunmu na littafin fadlul islam na malam Muhammad ibn Abdul Wahhab tare da sharhin sa na malam Salih Ali Sheikh, wanda za mu tashi a darasi na 58 a cikinsa. Ko mun gama na da 7, wanda za a tashi na da 8 ne, ko a shafi na 78 hadisin Ibn Abbas inda fi wafis sahihi an Ibn Abbas. Ko bismillah. قال بعدها فدم مالن صالح علي الشيخ ني انا مغنى اكن مالن محمد بن عبد الوهاب دم متنا وكمو سبوده من يني سادا ابن سوسي مك كوما شافي نا 56 نني فاركون ونن بابي دا مكي كاي منا بابين وجوب الدخول باب وجوب الدخول في الاسلام. Ya kawo mana ayoyi guda uku. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Qawluhu ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Sai kuma ya kawo hadisai su ma guda uku a jere ko hudu. Abinda ke tsakaninsu sharhi ne da bayani akan wannan hadisin farko, hadisin Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajj. Hadisin Abu Huraira, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Sai hadisin Ibn Abbas, shine abghadu an-nasi ila Allah thalatha. To shine zamu tashi wa kansu. Ai mun tuna ko yau. To yace wa fi sahihi, mu koma shafi na 78 ne. Ya zo a cikin hadithi ingantacce ko a sahihul Bukhari ko sahih Muslim, nan dai sahihul Bukhari ke nufi. An Ibn Abbas, daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma, qawluhu fadinsa da yace fi sahihi, yuradu bihi al-Bukhari fi ghalibi kalami ahli al-ilm. Galibi malamai suka rubuta suka ce warada fi sahihi ko جاء في الصحيح, وغالبا سننفهم صحيح البخاري. وقد يراد به مسلم زيكما سننفهم صحيح مسلم. وقد زيكما يو شوى يراد به في الصحيحين جميعا, ابن اكي نفي بخاري ده مسلم غبادا. سي زما شوى صفه تي حديث حديثي ني انغنتتي ma'ana wa bin ma'ana da yake fi sahihi ay fil hadith sahihi wa fil kitab sahihi kin fi ma'ana fil hadith sahihi alladhi thabata fil bukhari wa muslim. yawa in kuma littafin yake nufi fi sahihi to ko dai bukhari ko kuma sahihi muslim bi hasabi ta'abiri ahli al-ilm yace gurgurdan da yadda malamai suke ta'abiri suke magana ma'ana yadda suke expressing kansu shine ma'anar ta'abiri ma'ana amfanin da suke yi na kalmomin wata ran ya zama haka suke nufi wata ran wannan suke nufi wa huna a wannan gurin qauluhu fadin sa dai ce wa fi sahihi yurid bihi sahih al-bukhari rahimahullahu ta'ala abinda ke nufi shine sahih al-bukhari haythu domin kuwa zakara hadha al-haditha ya ambaci shi al-imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi fi akthara min mawdi'in wuri fiye da daya a cikin littafin sa minha fi diyat ad-diya diya ake cewa ba shadda ba diya bane da hausa ne muke cewa diya ma larabci diya eh mukhaffaf fi diyati shaddar akan dalun ne saboda shamsiyya amma ya'un din mukhaffafa ce jam'in diya wanda ibn muka sani kudin diya da ake biya ko abin da mutum zai biya diya idan ya kashe wani da kuskure ko da gangan gurgurdan da hukunci ya kasance ko kuma idan ya bata wani bangare na jikin mutum zai biya diya da makamantan wannan dai ya zo a wannan littafin kitabud diyati al-imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi li qawlihi fi akhirih dalilin ambatan hadisin a sashi a wancan wuri a babin diya shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin a ƙarshe ya ce wa مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه دم يوان نيمان جنن وني متوم با تاره ده حقي با دومين يزب ده شي kun kun ga wannan ayyayi munasabar a sashi a babin diya ko yawa to mu abin da ya shafi gefen maganar littafin da muke karantawa a cikin hadisin ba wannan bane amma wannan din tunda ya shafi maganar abin da ya shafi wato diya shi yasa aka ambata muka koma wancan shafi na 56 din mu karanto hadisin a cikin sa to nan zamu ji inda yake da alaka da littafin mu na fadlul islam ya ce fi sahihi an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abghadu an-nasi ila Allah thalatha mutanen da Allah a cikin mutane waɗanda Allah ya fi ƙi zamu zo magana akan wannan nasun wanne ake nufi waɗanda Allah ya fi ƙi salasatun mutum uku ne wanda Allah ya fi ƙin su mulhidun fil harami na farko shine mai ilhadi a cikin harami mai keta haddin Allah a cikin harami shi ma zamu zo magana yau insha Allah mai ake nufi da ilhadi so nake in karanto mana hadisin yadda yake a jeransa tunda a wurin shari'i ya gutsutsure shi wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya wa mubtaghin asali mubtaghine tunda ismi ne manqus to sai aka sa masa tanwini in za a yi masa tanwini kuma sai a cire wannan ya'un din wa mubtaghin fil islami da kuma mai neman sunnat al-jahiliyyah sunnar jahiliyyah fil islam al-haliku a musulunci to wannan bigiran shine yake da alaka da littafin cewa idan mutum musulmi ne to wajibi ya shiga musulunci baki daya kada ya koma ya dauko wani abu na jahiliyyah an gane abu yau sai kuma a matsala ta uku wa muttalibu dam imri'in yazo a wata riwayar wa muttalibun dam imri'in in an sa tanwini to za a ce dama in kuma aka sa damma aka yi idafa to za a yi sai a ce dami wa muttalibu dami mri'in wannan kuma dai ka'ida ce ta larabci na san kun santa da mai yawan neman shi ma zan magana akan wannan muttalib da bambanci da talib ai alladhi yajtahidu mai kokari matuka wajen neman zubda jinin wani dami mri'in bi ghairi haqqin ba tare da haƙi ba li yuhriqa dama dan ya zubar da jinin sa to rawahu al-bukhari yace bukhari rutu akun ga hadisin ya bayyana sosai to mu koma sharhi to yace fi sahihi ina ne yawa qala wa fi sahihi an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala to man da allah sallallahu alaihi wasallam yace abghadu an-nas ila allah thalatha mutum uku sune allah ya fi ki al-bughd yana da bambanci da al-ghadab الغضب فشي البغض كيانيا يو اما ذا كو غدي كلمه حروفا غدا uku ne amma aka juya yace ya san da ma'ana to nan daga bughdu ne kuma sai zo da sigar af'al taf'il ma'ana ta tafdili af ab ma'ana abghadu wadanda Allah ya fiki wannan sigar ta tabili fi mahalliha ba shi zuzi bane kamar da malan zai ambata mana kuma akwai abin da yake nufi ya fadi wannan din duk da bai fade shi ba anan zamu zo kansa insha Allah annas anan wurin ai akwai alifun da lam ko annasu akace abghadun nas mafi tsananin mutanen da Allah ya fiki to lafazin annasu nan alifun da lam ta ciki ba ta jinsi bace ko kamar da malamai suka ambata in an ce ta jinsi ce to ana nufin a cikin mutane baki ɗayan su a cikin mutane baki ɗaya to a mutane ko baki ɗaya waɗanda Allah ya fiki ai masu kafirci ko da haka sai malamai suka ce al din da take cikin wannan annasu ba ta jinsi bace lil ahadi ce ana nufin a cikin musulmi an gane ana nufin masu sabo a cikin musulmi waɗanda Allah ya fi kin su sune waɗannan mutane saboda yalzam in muka ce nasu gaba ɗaya kowa da kowa ake nufi ashe kenan mai wannan laifin ya fi zama abin ki a gun Allah fiye da mai kafirci wannan kuma kun ga ba haka bane yawwa don haka shi yasa malamai suka ce wannan aldin للأحدث وليست للجنس ولكم أنا سمع سنة هودي أشوف سنة سنبن بنشي هل إذا انتظم للجنس تستغرق هو يوه شي سايكي كما تقال تستغرقية معنى مي شاء مي حدو قومي لكم ينزي دان كتي الإنسان متن كوان شكتكي الناس كوان شكتكي يا أيها الناس كوان شكتكي ده مسلمي ده كافر yau amma idan ka dubi siyakin magana to akwai inda dole sai ka bata fassarar cewa wannan ba wannan ake nufi ba tunda an faɗi laifuka ne wanda suke zunubai ne su zunubi kuwa kun ga bai kai kafirci ba to Allah zai so ai ma'ana zai ki wani musulmi saboda aikinsa sama da kafiri mai kafirci ba za a samu haka ba in an lura da umumin dalilai da suke magana akan tsananin kafirci da hukuncinsa yau don haka al dinnan lil ahdi ce wa laysat lil jinsi qawluhu fadin sa kuma da yace abghadu an-nas ila allah thalatha ite hada a wannan hadisin fihi anna haula'i hum ashaddu an-nas bughdan lir rabb jalla wa ala wani yana nuna mana a cikin mutane wadannan sune wadanda Allah madaukaki yafi kin su wa taqaddasat asma'uhu معنى جل جلاله وتقدست أسماؤه هنا يبوني قال وهذا يعني وانا ينا نفن أن فعلهم سوى أيكنا الناس الذي فعلوه وانا سوى أيك تاشي من أكبر الكبائر تكين كبائر كبائر وانا ينا تكين من يمن وانا أبو وانا سكي أيك تاوى لأنهم دومين قوى su dinnan wusifu bi annahum abghadu an-nas ila allah jalla wa ala domin an siffanta su da wannan sifar cewa a cikin mutane Allah ya fi kin su haka babu mutumin da zai so a ce Allah ya ki shi ballantana a ce ma ya fi kin sa sama da kowa lalle wannan laifin ba kanana bane abghadu dinnan yace lugatun sahiha luga ce ingantacciya خلافا لمن زعم انها ليست بصحيحه وان maganar ita ce ingantacciya sabanin maganar masu cewa ba yaren larabci ne ingantacce ba akwai shugubi a ciki wani lokacin kana jin maganan malamai a larabci zaka ji sun ce wannan larabci ne mai kyau ko watan ran kuma sai a ce wannan yayi shududi ya fita daga tsari in an ce shududi shine fita daga tsari yazo asigar da ba a saba ba to shine mun nan ma nake fada san ba haka bane in ka duba sharhohin wannan hadisi malamai da suke sharhin sa da yawa daga cikin su sun ce abghadu a sa shi asigan taf'ili da tafdili shududi ne tunda asalin sa dama ruba'i ne abghadahu yubghiduhu daka sai suke cewa wannan a sa shi a wannan babin da sigar cewa mufadala ce ba haka bane shududi ne wasu kuma daga cikin su sun faɗi haka ne dan gudun su siffanta Allah da siffan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata an gane wannan sai su ce wannan shududi ne kuma dama abinda ake nufi da bugubu dangane da Allah shine iradatul ta'zibi nufin azaba wannan fasara ash'ariyya kenan su da baka tabbatarwa Allah siffofi sai guda 20 din nan to tunda albugubu baya ciki sai su ce nan abinda ake nufi ai iradatu al'azabi yana nufin zai azabtar da su in yace mahabba kuma ai mun taba wannan zancen ana in ya faɗi mahabba me suke fassara shi iradatu sawabi sai su ce ai yana nufin zai ba su wani alheri zai ba su lada to kun ga wannan tawili ne to shine abin da nake nufi shi yake nufi da raddi anan amma bai ambace shi ba anan to sai ce wal ahadithu haka ne ku na'am ko ba nan bane yawa yace wal ahadithu hujjatun fil lughati to nan ya kawo mu zuwa ga wata magana kuma abin da ya ja shi shine wannan maganganun da waɗannan malaman suka yi sun ce ai wannan maganar shududu ne ba larabci ne mai kyau ya saba ma tsarin larabci dan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh kenan shine kuma ma da mafi girma da kuma mai da wancan da nuna cewa i a inganta wannan a larabcin wannan zance ne ingantacce ba bukatar a ce ba daidai bane domin ya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abu wani ya zo ya ce shududi ne gashi kuma yafi kowa iya larabci to shine kawo mu kan wannan maganar cewa wal ahadithu su fa hadithai hujjatun fil lughati hujja ne su a babin larabci me yake nufi da wannan zancen in ka samu malaman lugar larabci sawa'un babin nahwu ne balaga da sauransu duk dai babin lugar larabci lughawiyat zaka ji babu tantama tsakanin malamai cewa duk abin da ya zo a Qur'ani to babu kuskure a cikinsa daidai ne babu wani abu a Qur'ani da ya saba ma ka'idojin larabci ba kuskuren na'u a cikin Qur'ani babu kuskuren balaga ba kuskuren komai an bin wani wannan ba rikici a gun malamai to shin hadisai su ma haka suke kamar Qur'ani ko ba su kai wannan matsayin ba to abin da ya kawo wannan rikici wani malami ya rubutu musamman ma akan wannan matsalar ko in ce malamai da yawa sun yi rubutu akai shin abin da ya kawo wannan wasu suna cewa an lura da almutaqaddimuna fi lugha tun zamanin abul aswad ad-du'ali irin su sibawaihi al-khalil ibn ahmad al-farahidi da dai manyan zakakuran lugha sawa'un a basara da kufa kuma da duk daliban ilimi sun san bambancin basara da kufa a babin nahwu ai ko suka ce ba su ga da yawan su suna kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a littattafan su ba misali yanzu ai kun ga in a littafan larabcin kana karanta sharhin littattafan misali da littafan da aka yi sharhin abin nan alfiya ta ibnu malik wanda ita ce umda dai a nahwu ko ko kana karanta littafan da suke magana akan balaga galibin istishhadi nan ce istishhadi shine kafa shaida kafa hujja da suke kawowa ko dai su kawo da ash'arul arab galibi sun fi ma yin wannan su kafa hujja da waƙoƙin larabawa daga an ce ai kaza mubtada marfu'i ne ko khabar ma marfu'i ne sai kaje an ce qala wani sai a ce qala mur'ul qais ai haka wannan shine abin da ake yi da kafa hujja a kaga sun kafa hujja da waƙoƙin larabawa akwai inda kuma sukan kafa hujja da qur'ani sai Allah madauki ya ce kaza don haka tunda Allah ya faɗa to hujja ne a shi duk wanda ya faɗi magana irin wannan daidai yayi ba za a ce an yi kuskure a qur'ani ba to sai suke cewa ba su ga malamai waɗancan na baya-baya suna kafa hujja da hadisi a irin wannan bigiran ba a zo a ce misali abu kaza ya wajaba ya zama mansubi abu kaza ya wajaba ya zama marfu'i dalili kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza domin a kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan lugar ta inganta mutum ya faɗa domin annabi ya faɗi irinta sallallahu alaihi wasallam kun gane abin to shine abin da yake nufi to malamai magana mafi inganci a tattaunawar malamai ita ce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ce su ma a babin lugar larabci in mun kalli wane ne yayi magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la'alla abin da ya kawo wannan sabanin shine shi alqur'ani gaba ɗayan sa da tawaturi aka samu dama haka yake daga Allah yake babu tantama ba kuskure shi kuma hadisi ana samun akwai tawaturi akwai ahad akwai wani ya inganta wani bai inganta ba akwai kuma qadiyar riwaya da ma'ana akwai masu riwaya da suka ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce da ma'ana suka ruwaito ko a samu shakka a cikin lafazin sai kaza ko kaza sai a ce ai shakkar rawi ana jin wannan to kaga idan mai riwaya yayi kokonto a ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi shakkar ya faɗi wannan ko kuwa mai riwaya ne to wanne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai an tantance wanda ya faɗa sannan za a ce ai larabci musu ba kuskure har a kafa hujja da shi a babul lugha insha Allah kun gane me nake nufi to wannan shine kawai kawo zance to amma zance mafi inganci shine kamar da mallan ya ambata suna cewa duk hadisi mutawatiri da yazo mun san dai me mutawatiri hadisin da yazo ta hanyoyi da yawa da a hankalce ba zai yiwu a ce yawan hanyoyin nan malaman haduwa suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ba ma'ana adadi mai yawa ne suka rubuto hadisin mun sha magana dai akan wannan ba sai mun bata lokaci ba kai idan hadisi mutawatiri ne kuma mai riwayar ba a san shi da riwaya da ma'ana ba to wannan qat'an za a kafa hujja da shi haka idan hadisin ma koda ahad ne shi ma ba a san mai riwayar da riwaya da ma'ana ba shi ma wannan mai za a dauka za a kafa hujja da shi don haka in wani ya faɗi wata magana a lugar larabci za a iya cewa maganarsa daidai ce ko ba daidai ba ce don dacewarta da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi kaza al-Imam an-Nawawi a cikin al-Minhaj sharhin sahihi Muslim Ibn Hajar al-Asqalani a cikin sharhin sa na Bukhari wato Fathul Bari duk sun yi maganganu akan wannan mas'ala cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza to wannan dalili ne ashe ya halatta a larabce mutum yace kaza tunda gashi ya zo a hadisi an gane wani abu zaka mu tsaya dai akan wannan cewa in hadisi ya inganta to za a iya kafa hujja da shi a larabci to in ku haka ne ashe ba dalilin wani ya zo ya ce abghadu yace siga ce ta shuruzi ba siga ce ingantacciya ba an fahimci abin da ake nufi insha Allah to mun gama wannan amma dai an fahimta zancen larabci ne yawwa akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan mas'ala da misalai da dama da sukan kawo in suna tattaunawa mutum ya zo a sharhi cewa shin ya halatta a lugar larabci ka ce kaza sai a ce i ko a ce a'a in aka ce a'a sai a ce domin ya saba ma doka kaza da kaza ai ga yadda yake a Qur'ani ko ga yadda yake a waƙar larabawa to shin hadisi ma za a iya kafa hujja da shi a irin wannan to shine zancen da ake zance mafi inganci shine hadisi ma za a iya amfani da shi akan wannan in har aka kafa hujja da maganar larabawa wadda ita ba tawaturin ba ma ba a haddin ba haka kawai aka same ta a cikin littafai dan me ga ta wanda shugaban larabawa gaba ɗaya kuma ba za a dauki maganar sa kuma ba gane zancen ba yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya larabci haka in ya faɗi abu ko kana ganin akwai wata ka'ida da ya karya ta larabci to daga ranar da kaga wannan hadisin sai ka dauka ka sa shi a cikin ka'ida ka ce waccan ka'idar ita ce kuskure tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko wannan abin da ya kamata ake saboda girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine sai yake cewa li anna al asla fiha annaha manqulatun bil lafzi, domin asali a hadisai shine an ciro wannan lafazin ne, an ciro wannan hadisi ne bil lafzi, ko hadisan ana ciro su ne da lafazi. Annaha ay al ahadith manqulatun, an ruwaito su ne bil lafzi, da lafazi mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, haka aka faɗa. Kullum ba hadisin wannan muna kafa hujja da shi ba, hadisin Al-Bara' ibn Azib, gashi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita addu'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji ya faɗi wani abin da ba haka ya faɗa ba, yace a'a ba haka ba, ashe ya nuna cewa abubuwan da suke ruwaito mana duk suna kula da lafazin da ya ambata. Shi yasa har wani lokacin za su ce ma ya faɗa sau kaza, ya faɗa sau kaza, saboda riƙewa da kiyayewa. Kuma malamai suna cewa dama wai su waƙen Larabawan, dama su waye suka kawo mana ne? Su waɗannan ta hanyar sahabban ne, ta hanyar tabi'an, ta hanyar mutanen da suke karatun Larabci. To ya za a yi su ruwaito mana waƙen Larabawa mu karɓa mai hujja da su, sannan kuma sun ruwaito mana hadisan manzon Allah mai tsammanin cewa sun yi kuskure a riƙewa. Wancan fa ba addini a ciki, ba lada a ciki in ka haddace waƙal Umrul Qais. To amma duk da haka sahabban nan da tabi'a sun haddato sun kawo mana, kuma ana hujja da shi a Larabci. To ga abin da za ka samu lada in ka karanta shi, ai min ba min aula ya zama cewa sun riƙe shi ba su yi wasa da shi ba. Kuma dai dama bai kamata a tuhumi sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan. Wannan ba na kore maganar cewa akwai maganganun malamai cewa riwaya da ma'ana da sauransu. To amma ko meye dai, in hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Larabcinsa daidai ne. Cikin وأن النقل بالمعنى كما سننن أبو نشيوى رواية دمعنى إنما هو لعارض أنا إنساني دمونا أبو دي بجلو دمونا سببي دبن أكن سامونا أتي من رواية سيارويتوني دمعنى مسمى إنكاغا متون أكو كو بيو دكتين صحبي سرويتو إسا تيا أما دلفذي دبن دم مسمى إدن Shi yasa wannan lokacin za ku ga ayyan malamai suna cewa shin wannan lafazin shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakikatan, ko kuwa mai riwayan ne wajen hakaitowa yasa wannan lafazin, wancan ɗayan kuma da ya hakaito the same issue ko event shi kuma sai ya faɗi wani lafazin daban. Wasu malaman sukan ce la'alla abin ya faru sau biyu ne, duka dai don a fita daga wannan abin. Yawwa, la'alla abin ya auku sau biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau biyu. Al'ayyi halin kuma wannan baya korewa cewa ana samun riwayar da ma'ana ɗin. To irin wannan kokwanton ita ce ƙarinar da take nuna akwai riwayar da ma'ana. To in an samu wannan, to shi ne inda za a iya cewa maganar ba ta zama ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam asali, ballantana aka fi hujja da ita. To amma kuma da a kafa hujja har yanzu da maganar su Imru'il Qais, ai wanda aka fi hujja da ta sahabi, mu sake dawowa wani gurin kuma, ko ba haka ba ne? To dai malaman Larabci ya kamata su ɗauki wannan su duba shi su yi lissafinsu. Fa qawluhu, faɗinsa dai ce abghadun nasi, yani ashaddun nasi bughdan ila Allah, mutane suka fi tsananin samun kiyayya daga Allah. Fa abghadu af'alu fi hadha albabi sahiha, wannan yana nata mana ne a wannan babin ingantaccen lafazi ne ala ma jaa fi hadha al-lafzi, bisa abin da ya zo a wannan lafazi na wannan hadisi. Qawluhu, faɗinsa dai ce thalathatun, mutum uku. Sai ce al-adadu la mafhuma lahu, shi adadi ba shi da mafhumi. Ta me yake nufi da wannan la mafhuma lahu? Kuna ji a yana cewa mafhumul mukhalafa ko mafhumul muwafaqa. Yawwa, kuma dai kowa nan ne mun sha ambata. Yawwa, idan har lafazin ya ambatansa ya zo, suna cewa mafhumi shine abin da za ka fahimta saɓanin mantuƙi, amma daga mantuƙin ake fahimtarsa. Ma'ana idan aka ce wane a tsaye yake, kaga ma'anar meye? Ma'ana ba a zaune yake ba, wannan shi ake nufi da mafhumi. An fahimci abin? Na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shan ruwa a tsaye, misali kaga kenan, wannan yana nuna ba a zaune ya sha ba. naga kaza a kaza, to sai a dauki mafhumi akan wannan. To akwai shi mafhumin iri iri ne, mafhumin sifa, mafhumin laqabi, to akwai kuma mafhumin adadi. To shine nan malam ya yanke hukunci, shi malam Salih Al-Shi a shari'i yace al-adadu la mafhuma lahu, adadi ba shi da mafhumi. To wannan matsalar agun malaman usulul fiqh akwai ta cewa a kanta akwai sabani tsakanin malamai, shin adadi yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi. Amma asali me ake nufi da mafhumul adad din? Mafhumul adad abinda ake nufi shine taqyidul hukmi bi adadin makhsusin yadullu ala intifa'il hukmi fima adahu ko fima ada dhalika al adad za'idan kana aw naqisan. Wani shi da abinda ake nufi da mafhumu al-adad, taqyidu al-hukmi. To aqida ake kuma mun koma usulul fiqh, taqyidu al-hukmi bi'adadin makhsusin yadullu ala intifa'i yadullu ala intifa'i al-hukmi fima ada dhalika al-adad za'idan kana aw naqisan. Shine ma'anar wannan. Yana da misalai, dan kawo mana misalan kafin mu ji hukunce hukunce abinda ake nufi ko in fassara mana dai tukuna. Farko, a hada a rataya wani hukunci da wani adadi ayyananne, wani adadi na musamman, a faɗi wani adadi sai a rataya hukunci da shi wanda zai nuna mana korewar wannan hukuncin a wani adadin wanda ba wannan ba, ko ƙaruwa yayi ko rabuwa yayi. Allah maɗauki ya gaya mana fajliduhum samanina jaldatan, ko fajliduhum samanina jalda, ana zancen masu ba zani wa zani ba, wannan masu kazafi. Yawwa, wanda ya tuhumu wata mata da zina bayan babu shaida, fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum shahadatan abada. To fajliduhum samanina, kunga Allah maɗauki ya ce ai musu bulala 80. To wannan menene? Ai adadi ne ko? Kuma an rata hukuncin jaldi, ma'ana bulala, tare da wannan adadin, cewa ai bulala guda 1 2 3 har ta kai 80. To abin wannan akwai mafhumi a cikinsa ko babu mafhumi? Ma'ana in muka ce babu mafhumi, to ma'anarsa idan aka yi 90 an yi daidai, in aka yi 70 ma an yi daidai, sai a fasara a ce ai 80 din mubalaga ce, ba ainihin adadi ake nufi ba. Wannan shine ma'anar la mafhuma lahu. Kun gane abin? In kuwa za a ɗauki mafhumi daga wannan lafazi, shine sai a ce ko 81 aka ƙara an yi kuskure, 79 ma in aka yi an yi kuskure, saboda Allah a Ƙur'ani 80 yace ai. To wannan shine ya zama al-adad lahu mafhum. Kun fahimci yadda abin yake? Yawwa, to kaga idan malam yace al-adadu la mafhuma lahu, la Allah abinda yake nufi a wannan siyaki, ma'ana a wannan siyakin da aka ce mutum uku su Allah ya fi ƙi a cikin mutane, to sai a ce la Allah wannan siga ce ta mubalaga, saboda aikin su, domin akwai wanda suke da aiki fiye da nasu muni a wasu hadisan. An fahimci abin? Sai a ce wannan bai tsaya iya mutum uku ba, duk wanda ya siffantu da waɗannan da kuma wasu wanda aka faɗa a wani wurin, to sun shiga ciki. Don haka kenan wannan adadin la mafhuma lahu, kar mu tsaya kan iya guda uku ake nufi. Insha Allah kun fahimci abu. Yawwa, haka nan yanzu a cikin daga cikin masu Imam Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin adadi yana da mafhumi, Abu Hanifa yana ganin ba mafhumi a adadi, akwai ni Ibn Shaqillah a cikin malaman Hanbaliya shi ma yana ganin babu mafhumi a adadi. Dalilin su Malik su Shafi'i da suke kafa hujja cewa akwai kamar akwai wannan fajliduhum 80 jalda, da kuma faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إن ذاك نيمن مسو غفر سو 70 تو بذاء كربي غفر سو بذاء غفر تامسو الله مدوكي بذي غفر تامسو. To kunga wannan hadisin wannan ayar tana da kissa. Kissa ta ita ce lokacin da shugaban munafikan Madina ya mutu shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Dansa mai suna shi ma Abdullahi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babana ya rasu a zo a yi masa sallah. Har ma ya roki a sa rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lilibe shi da ita. Sayyidina Umar yace ya Rasulullahi wannan fa munafiki ne, ya za a sa masa rigarka kuma har kai masa sallah. Gashi kuma Allah maduki ya ce inda zaka neman musu gafara sau 70 Allah ba zai karba ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina fatan da zan yi sama da sau 70 Allah ya karba, don haka ni zan je in. Ma'ana shine malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci mafhumul adad, cewa kai adadi ba shi da mafhumi. Yau ya fahimci adadi ba shi da mafhumi a wannan kissa din, domin da ya fahimci da sabanin haka da sai tsaya akan wannan sai ce kenan bai halatta ƙara ba. Amma tunda ya halatta yana ganin in an ƙara ba komai, to shikenan a ce wannan adadi ba shi ake nufi ba. An gane abu? An dai kun gane zancen. Don haka shi yasa sai ya je ya masa sallah, sai Allah maɗauki ya saukar da cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Shikenan daga ranar bai sake wa wani munafiki sallah, saboda wannan zance da Allah maɗauki ya faɗa. Ashe kenan wannan maganar la mafhuma lahu din haka take. An fahimci zancen? To amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci mafhumi din. To mu je ina ne na tsallake wani. Aha, to sai ke cewa qawluhu thalathatun al-adadu la mafhuma la wa la ya'ni anna ha'ula'i humul abghad faqat. Ka gani? Ka ga shi san ce wannan yana nufin a wannan siyaki. Wannan baya nufin iyakarsu waɗannan mutum ukun su ne waɗanda suke abghadu. Akwai wasu lafuzan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar kiyayya din akan wasu. Wa inna ma ya'ni, abin da yake nufi anna ha'ula'i ashadduhum bughdan. Yawwa, su ne suka fi tsanani a cikin waɗanda Allah maɗauki yake kiɗin. Wa qad yakunu hunaka man huwa yusawihim, zai yiwu akwai wanda ya daidai da su. Fil miqdari, a gwargwadon kiyayya din. Li anna al adada la mafhuma lahu, domin ku adadi ba shi da mafhumi. Nan dai mallam da ya ce a ra'ayin wasu, ko kuma ya ce a wannan siyaki za a fi fahimtar abin, ko? Yawwa, domin magana akwai saɓani a gun malaman usulul fiqh. Yawwa, kamar da an bata man sai ce wa inna ma yu'ta bihi litamthili. To abinda suke faɗa dai shine ana gane adadi yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi in akwai karina. In akwai karina, me ma'anar karina? Wata alama da za ta nuna yanke hukunci kat. In akwai ta, to ba a ɗaukar mafhumi. Misali, kun ga yanzu wannan hadisin da muka ambata na in tastaghfir lahum 70 marratan, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɗau mafhumi ba, ko ba haka ba ne? Ma'ana ya ɗauki cewa wannan hadisi ba iya 70 ɗin yake nufi, in ba 70 ba kar a yi wani abu. An gane ko? Yawwa, to haka nan akwai abubuwa da dama. Yanzu misali adadin raka'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana raka'o'i nawa ake a kowace sallah. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma ya aikata a aikace, ai wani bai kamata ko bai halatta ba kai in ce ya zo ya ƙara akan adadin wannan raka'o'i. Don kun ga ashe kenan adadi a abubuwan da suke akwai qara'in, adadi yana da mafhumi, ba za a ce ba shi da mafhumi ba. Haka nan abin da ya shafi zakka, nisabi da Allah maɗauki ya ambata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana, yana da mafhumi. Me ma'anar mafhumi? Kar a yi saɓanin haka, shine ma'anar yana da mafhumi. Yawwa, duk wanda ya saɓanin haka ya yi kuskure. An gane? Ma'ana in aka ce nisabin zakkar gero sa'i 300 au suki 5, to wannan yana da mafhumi. Me ma'anar mafhuminsa?
ma'ana bai halatta a ƙara ba, bai halatta a rage ba, shi ne abin nufi, shi ne ma'anan yana da mafhumi ɗin. Yawwa, to kun ga haka adadin rakoyin sallah, haka wannan nisabin zakka da adadin dawafi ko da safa da marwa, duk abin da aka adade mana, aka aje mana adadi, to akwai ƙarina da dalili da ke nuna mana akwai mafhumi, ma'anan akwai mafhumi, kar ai sabanin wannan. Iya yadda aka faɗa din nan haka za ka faɗa, in ba haka ba sai ka faɗa bid'a. An gane abu? Domin in aka ce babu mafhumi, to za a bar mutane, za a shiga bid'a a cikin adadi da yawa da suka zo a shari'a, sai kowa ya ƙara yadda yake so, kun ga kenan kuma an fita daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ka'idar abin da ya kamata a ce shi ne, adadi akwai inda yake da mafhumi, akwai inda ba shi da mafhumi, akwai inda akwai saɓani. An gani? Gunda yake saɓani shi ne inda babu ƙarinar da take nunawa, shi ne al'adadul mujarrad alladhi la taqtarinu ma'ahu ƙarina. Duk adadin da babu wata ƙarina, babu wani dalili da ke nuna ga abin da ake nufi da shi, to shi ne wanda aka yi saɓani, yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi. Allah sa an fahimta. To amma dai wajen kafa hujja, zance mafi ƙarfi na malamai shi ne, akwai inda in mujarradin ne ba a kafa hujja da shi a matsayi wanda a yi amfani da umumin mantuƙi da a zo a rajjaha a fifita a mafhumi a kan umumi. Wannan kuma zance ne na malaman usulul fiqh dangane da abin da ya shafi waɗannan matsaloli. Mu zancenmu na aƙida ne ko? To mu koma. Ita li anna al-adad la mafhuma lah wa innama yu'ta bihi lit-tamthil. Yawwa, wannan tamthilin shi yasa na fita kuma sai na manta abin da zan ambata. Daga cikin abubuwan da malamai sukan ce, akan faɗi adadi ya zama ya fita daga samar da mafhumi, shine in aka faɗe shi dan tamthili, in aka faɗe shi dan mubalagha, in aka faɗe shi dan shiddatut tahziri. In ana so a tsoratar, sai a ce ko kaza kai, ko sau kaza kai ba za a baka ba, to sai a ce wannan ba shi da mafhumi, domin abinda ake nufi tsoratarwa, kamar da wannan aya take nufi. Kuma musamman issar ta nuna mana abin da Allah yake nufi, saboda daga baya an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan abu. An gane abu? Ya ɗauki mafhumi, ya yi aiki da ya ƙara istighfari, sai aka ce masa a'a, ashe ya nuna tsoratarwa ake yi, ko 70 ɗin aka yi, ko sama da 70, ko sau 100 aka yi, ba za a karɓa ba. Kun ga ashe kenan adadin la mafhuma lahu. An fahimci wannan zancen? Yawwa. To haka nan in aka faɗi wani abu, sai a ce wannan ai ya zo ne fi siyaqi al-mubalaghati, dan a nuna tsananin girman abin ne, shi yasa aka faɗi wannan, to shi ma babu mafhumi a irin wannan. Allah sa an gane. Ko abinda aka faɗe shi dan kawai a bada misali kamar wannan, so ake a bada misali da ukun aka faɗa. Domin ba haka ba, yanzu misali akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittanibu as-sab'al mubiqat, ku nisanci abubuwa guda 7 masu aukar da mutum su halaka shi. To kun ga akwai wasu abubuwan daban a wasu wuraren, a wasu hadisan an ambace su, su ma manya-manyan kaba'ir ne, ba iya 7 bane. To sai malamai su ce wannan duka dan nuna mubalaga ne da tsanani akan waɗannan 7 ɗin, a kula a tsorace su. Don haka kar mutum ya ce ai babu kabira sai guda 7, to ya ɗauki mafhumul mukhalafa, ya amfani da shi a inda ba haka ake nufi. Insha Allah dai yanzu an fahimci. To sai yake cewa waqad la yakunu, yace waqad yawan qad yakunu yuqtasaru ala ha'ula'i waqad la yakunu, zai yiwu ya tsaya akan waɗannan, zai yiwu kuma bai tsaya akan wannan ba, don haka adadin shi kadai ba zai nuna mana wannan. To sai yace salasatun, innan khabar ne, khabar din abghadu, domin jumlar ta fara ne da wannan suna abghadu, tunda siga ce ta taf'ili, ashe suna ne ko? In jumla ta fara da suna, to jumla ce ta mubtada da khabar. In kuwa haka ne, to tana neman khabar. In aka faɗi abghadu, to yana neman khabar ɗinsa. An gane? Yawwa. To kuma dama tunda mudaf ne da mudaf ilayhi, zantan fi'ili duk bai taso ba. Abin da yake so in kai gare shi ne, masu cewa ba a sa shi a sigar tafdili, inda fi'ili ne sai dai a ce abghada Allahu fulanan, sai zama wannan fi'ili ne abghada. Amma tunda aka yi idafarsa abghadun nasi, kako ba a idafar abin da ba suna ba zuwa ga suna, da haka suna ne. suna ne yazo a sigar wato tafi'ili inda an fahimci me nake nufi to tunda an samu mubtada a farkon jumla yana neman me khabar to khabar din sa shine salasatu an gane abu ma'ana mutanen da Allah ya fi kin su suwaye salasatu mutum uku ne to abu gabu din nan shine mubtada khabar din sa shine salasa abghadu an-nasi ila Allah salasa قال سيشي ملحد في الحرم so yanzu mun shigo mun ga mazancan abin da shafi larabci da sauran suna abin din sai nassin hadisi ملحد في الحرم مي الحادي الحرم ina meme fassara kalmar a asalin ta yadda ake fada tunda ana fada da Hausa ilhadi saboda lafazin ilhadi yana da ma'ana ne ta istilahi yau ma'anarsa wanda ya karkace daga hanya kuma amma an yi sabani akan wannan wurin me ake nufi da ilhadi din amma asalin sa a lugha shine karkacewa shi yasa ake kiran kabari to nan kabari wanda ake yin lungu din nan a cusa mutum sannan a rufe gefen sai ake kiran sa mene al-lahdu saboda lokacin tona shi ai mun san bambancin sa dai da shakku wanda muka fi anan shine shakku eh wanda ake karama ayi uwa ayi yako kamar da muhammadu ke cewa wanda ake kuma a galibin kasashen larabawa da kasar su mai karfi ce shi kuma ana yin babban ne wanda ake cewa uwa to kuma sai ayi aje bangaren alqibla sai a rarake ayi rami a jikin bangon alqiblan ba a kasa ba sai ka dauko mamacin sai a cusa shi a ci sai a gaggyara sai a rufe sai ayi gini sannan kuma sai a rufe wannan din wato babban ko uwar wannan shi ake cewa al-lahdu irin sa ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan abu to ana kiran sa haka saboda maili ne karkacewa ce daga asalin ramin inda yake to duk abin da yake ya karkace ya baude ya fandare ana kiran sa yayi lahdu yayi ilhadi to mulhidun fil harami wanda yayi ilhadi a harami kaga ba zaka ce ya karkace a harami ba ko yau to me ake nuna karkatar zai ga yamana ma'anoni da malamin suka ambata yace al-haram al-murad bihi al-haram al-makki fi aslihi abinda ake nufi da harami a asali shine haramin makka wakadhalika al-haram al-madani kuma haramin madina ma shi ma zai shigo tunda shi ma ana kiransa haram li'anna kullam minhuma haram domin kowanne daga cikin su harami ne ana cewa haramin makka ana cewa haramin madina me ma'anar haram din ne mun ce haram iyaka inda aka yi demarcating aka ce nan wurin yana da alfarma yana da hurma ba komai ya halatta a yi a ciki ba shine ma'anar hurma din shine dai mu kuma ba haushe mai dauko alfarma muke cewa alfarma to shine al-hurmu daga nan ne muka dauko alfarma wani mai alfarma ne alhali ko ba irin wani alfarma ake nufi ba mu muka dauki muka bashi ma'anar daraja ko da kima a cikin al'umma yau to abinda ake nufi da harami shine wuri mai alfarma wanda aka kiyaye shi aka hana wasu abubuwa a cikin sa sacred place shi ake nufi da al-haram to sai ce fa makkata harramaha ibrahim alayhi salam garin makka wanda ya haramta ya sanya shi harami shine annabi ibrahim Allah madaukaki ya bashi izinin yin haka wal madinatu haramu madina kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta cikin hadisin kamar da ambata haramun ma baina ayrin ila thawr wato tsakanin dutsen ayr da dutsen thawr yawa duwatsu ne daya yana farkon shiga maka daya kuma yana can karshe arewa gefen Uhud shine ayrun da thawr to tsakanin su duk harami ne shine ma'ana daga nan wurin zuwa can wannan masafar wannan distance din duk harami ne ma'ana haramun ne ake ta haddi in ku aka ce wuri harami ne daga cikin hukunce hukuncen sa kun sani yawa kan Makka ne ba za a shigo ba duk mai niyyar haji ko umara ba zai shiga ba sai da ihrami da niyyar umara ko haji wanda zai yi ta daga miqati in an shigo ba a tsintar tsintuwa baka daukar tsintuwa kace na tsinta a harami a Makka duk abin da ka gani ka je ka kai shi akwai ofishi da aka ajiye aikin su kenan su ne masu wannan sai ka je ka kai musu in ba haka ba ka tsallake ka wuce wani zai dauka ya kai ba dora maka kai din kai cigiya ba, ka dauka ka ce ina mai wani ina mai wani, ka dauka ka kai hukuma wuri kaza, tunda yanzu akwai wannan abu a cikin harami. Har yanzu ba a yanke bishiya, bishiyar da take natural bishiya, ba wadda aka dasa ta ado ba. Wadda aka dasa fulawar zamanin yanzu ta ado, za a iya yanke ta a yi pruning, a gyaggyara, a yi mai duwannan, ba matsala. Amma wadda take ita ta tsiro da kanta, wannan haramun ne a taba ta, a batta yadda take. Sai idan wata larura ce ta kama, za a yi ko aiki ko za a gyara wuri ko faɗaɗawa da makamantan wannan. Wannan kuma kun ga tun kafin wannan zamanin ma, kafin zamanin ƙara faɗi, tun kafinsa ma duk bishiyoyi babu, amma kada ma ba wurin bishiya ba ne, ‘yan kaɗan ne bishiyoyin sai a gefe. Yawwa, to shi wannan yana da cikin hukunce-hukuncen harami. To haka a Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa irin wannan maganar haram din, sai dai shi ba a shiga da ihrami. Yawwa, Madina ba wurin ihrami ba ne, don ba nan ake haji ba, ba nan ake umara ba. An gane, sai dai waɗannan abubuwan da suka shafi abin da ya shafi bishiya da sauransu, da girmamawa da girmama shi kansa garin, an hana daga sauti da hayaniya, musamman kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da cikin masallacin, ba wurin hayaniya ba ne. Wurin da ya kamata mutum ya ladabi, wannan dai duka a babinsa malamai sun ambace shi. Wal madinatu haramun ma baina ayrin ila thawr man ahdatha fiha hadafan, wannan yayi mana iktibasin hadisi, duk wanda ahdatha fiha hadafan, ya farar da wani fararren abu ko bid'a ko sabon laifi, duk ya zo a cikin ma'anar wannan. Duk wanda ya farar da wata sabuwar bid'a a Madina, ko ya sabar da wani sabon laifi, ba a saba irin wannan laifin ba, shi ya zo ya fara shi a garin. Yawwa, aw awa muhdithan, ko ya bada mafaka ga wani mai bid'a ko mai laifi wanda ake neman sa, sai boye shi, duk yana cikin abin. Fa alaihi la'natullahi, to la'anar Allah ta tabbata akan sa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal mala'ikati, da la'anar mala'iku, wan nasi, da la'anar mutane, ajma'ina, mutanen ma gaba ɗayan su, duk wanda zai bake sai alatsi ne, to ta hau kan mai wancan aikin. Allah tsare mu, kama qalahu alaihi as-salatu was-salam, kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan. To yace wal ilhadu fil haram, mu kokari mu karasa nan. Ilhadi a cikin harami, yace kalimatu mulhidun fil haram, al ilhadu ukhtilafa ko ikhtalafa fihi ahlu al ilm, malamai sun sabani akan me ake da ilhadi, mal muradu bihi, me ma'anarsa. Zamu rika ji yanzu ana fadar ilhadi ilhadi, asalin su kamar da ambata karkacewa ko barin hanya madaidaiciya. A littattafan shari'a an ce ilhadi, ga ma'anonin da zamu zo mushi, akwai wasu ma'anonin kuma wanda malam bai faɗa ba a nan, kamar a babin al-asma'i was sifat, canja sunayen Allah. Ibn Abbas ya ruwaito, ko an ruwaito kai daga Ibn Abbas, ilhadi shine a sanya wa gumaka sunayen Allah, kamar sunan Lata daga Allahu, aka sanya masa Lata. Wasu malaman sun faɗi wannan, kamar da aka rubuta daga Ibn Abbas. Al-Uzza daga Al-Azizu, sunan Allah ne Al-Azizu, sai aka ɗauki Al-Uzza aka bai wa wata mace da ake bautawa. To waɗannan dai shi ne ake, Ibn Abbas ya ce ilhadi ne. Sannan kuma ga waɗannan ma'anonin za mu karanta su. Ma'anar da ita ma babu a nan, kuma nan bai faɗe ta ba, ita ce wadda ake amfani da ita a zamanin yanzu. Zamanin yanzu an ce ilhadi ana nufin korewar samuwar Allah, atheism, ai mun san atheism ko, mutum ya ce ba Allah. To wannan shi ake nufi da ilhadi, mutum ya ce bai yadda da addinai ba, shi ma kala kala ne. Akwai ilhadi na cewa babu Allah gaba ɗaya, akwai ilhadi rububi, akwai wasu ana ce musu mulhidai ne amma rububiyun, su kuma abinda ake bi da su sun ce akwai mahalicci, amma kuma ba shi da alaka da wannan duniyar, ba shi da alaka da wannan duniyar, ba ruwanmu da shi, amma dai wannan duniyar ba ita ce kanta ba, wai dan matsowa ne kusa suka yi kawai, sai suka tsaya kuma, amma ba ruwansu. To wannan dai, wannan kuma za ku rika jin ana amfani da wannan kalmar ta ilhadi a wannan irin context ɗin, shi ma dai ba matsala. To amma asalin wannan da zai kawo mana a cikin tafsiran malamai ne, a inda Allah maɗauki ke cewa a suratul hajji, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim, wanda duk yake nufin ya shiga harami, yake nufin yayi wani abu na ilhadi, to nudhiqhu, za mu ɗanɗana masa min azabin alim, daga azaba wadda take mai raɗaɗi. to malamin sun tattauna anan me ake nufi da ilhadi din to gashi ko mu tsaya haka tunda lokaci ya kure ko to mu tsaya nan ba laifi sai mu tashi inda yake wal ilhadu fil haram din nan ko wannan da take kallaye ita kadai da ban to insha Allah ta'ala darasin mu zai zama na 59 insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilmi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin muka sani صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك